أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود غنياس تبتغى الله مدوكين سركي da ba mu lafiya da ikon dawa wannan karatu mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul anfal, wanda yau cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala 15 ga watan ramadan shekara ko 16 ga watan ramadan shekara ta 1433 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda shine ya dace da hudu ga watan takwas shekara ta 2012 a lissafin Turawa. Za mu ci gaba da inda muka tsaya, wanda ina jin za mu tashi ne akan aya ta 119 ko na'am. Fadin Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
أرانا رياكم بدر أبو جهل ياي وتا الدعاء wadda kuma wannan addu'ar sai ta ci shi. Abin da ya faru shine yayin da mutane suka hadu aka fara gwamzawa, sai Abu Jahal yake cewa Allahumma aqta'ana ar-rahim, Allahumma ya kai Ubangiji ina shaida maka kuskuren mu. Shi ba Abu Jahal, mun yanke zumunci kam, kuma mun aikata abinda bai kamata mu aikata ba, mu manyan Qurayshawa kafirai. Kawai ma abinda za a yi, ya Allah ka doro mana duk abinda za ka doro mana na masifa ko azaba gobe, kar ma ka jinkirta mana. Ku duba mutum ya rinka faɗin mummunan magana a kansa irin wannan, kaga akwai tashi hankali a wannan. Subhanallah. To shine Allah madaukin sarki yake cewa in tastaftihu faqad ja'akumul fath, idan har kun nemi budi kuka ce kuna son kaza, to ga kaza din ya zo muku. Kamar yadda ya zo a wata riwaya ingantacciya, malamai suka fassara in tansuru faqad ja'akumun nasr, ga taimakon ya zo. Suka ce wallahi ma na'rifu ma ja'a bihi muhammadun faftah bainana wa bainahu bil haqq, wallahi ba mu san abin da Muhammadu ya zo mana shi ba, in dai abin da Muhammadu ya zo da shi gaskiya ne, to Allah kai mana budi ka bayyana mana. Shikenan, kaga kamar sun nemo ro kansu musifa ne ai, sai kuma Allah din yayi budi kuma ya taimaki musulunci akan ainihin wato kafirai. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, amma idan kuka daina abinda kuke yi na kafirci, na bautar wani Allah, na shirka, na hada Allah da wani wajen bauta, da za ku daina. In tantahu anil kufri billahi wa qitali nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da za ku daina kafirci da Allah da kuma yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fa huwa khairul lakum, to wallahi wannan shefa alheri gare ku. Wa in ta'udu, idan kuma kuka koma kuka ci gaba da yakar annabi, kuka ci gaba da fada da musulunci, kuka ci gaba da shirka da bautawa wani Allah, na'ud, Allah ya ce mu ma za mu dawo muku da azaba, mu dawo muku da kaskanci kamar yadda abin da ya same ku a ranar yakin Badar. bai su malamin suka ce in ta'udu ila du'a'i wal istiftahi na'ud lil fati li muhammadin sallallahu alaihi wasallama, in kuka ci gaba da yin addu'a kuka ce ku dai a samu budi, to budin nan zai koma wa muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma walan tughniya ankum fi'atukum shay'a, lalle jama'ar ku ba za su wadatar da ku da komai ba, duk yawan ku, duk karfin ku, duk tattalin arzikin ku, duk abin da kuka mallaka, walau kasrat, kuma komai yawan su. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, lalle kuma Allah yana tare da mu'mine ne a duk lokacin da abu ya je ya dawo, to nasara fa tana ga mu'mine. Shi yasa wannan aya kwantar da hankali ne ga mu'mini, ga wanda yake kan hanya ta ƙware, insha Allah ci gaba da daukaka yana hannun mu'mine. Ƙarya ƙarewa take, fure take ta ƙare, amma gaskiya fa kullun tana nan har abada. Hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik, kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Maghazi, babu qatli Abi Jahal. Manzo Allah yake cewa ranar yakin Badar, man yanzuru lana ma sana Abu Jahal, jama'a wa zai dubo mana ina Abu Jahal yake yau a ranar yakin Badar, wanda ya faɗi wancan magana da zu Ibn Mas'ud, Abdullahi kenan, Ibn Mas'ud sai ya tashi ya miƙe ya ce bari in je in nemo Abu Jahal, lokacin sai gawawwaki ake tsallakawa kawai, ya ce bari ya je ya dubo shi. Sai je tarar da Abu Jahal, wasu yara ne ma ƙanana guda biyu suka kashe shi, Ibna Afra suka yi ta zabga masa takobi sai da suka kwantar da shi. Abdullahi dan Mas'ud yana zuwa sai ya samu gemun Abu Jahal, gemu ya girgita gemun Abu Jahal, haga ashe ta kafirai ma suna tsaye da gemu kenan, kai ana ta faɗa da kai musulmi ka tsaye da gemu abu ya gagara. Abdullahi dan Mas'ud ya cafki gemu Abu Jahal ya girgiza, yace anta Abu Jahal, kai maza sun fadi, yanzu kai ne Abu Jahal a kwance a nan cikin jini kane jina, abinda ba a tsammani. A lokacin yana magagin mutuwa bai karasa ba, jini ya hau kan shi, amma yana jin abinda ake faɗa kuma yana iya magana. Sai shi ka duba kafiri jarimi da irin taranta irin ta kafirci, sai ce ya wani abu ne, wa hal fawqa rajulin qatalahu qaumuhu aw qataltumu, ya wani abu ne, ai ba wani abun kunya ne ba, illa iyaka a ce wani mutum ne da ɗan uwansa jama'arsa suka kashe shi, shikenan ni dan garin ku ne, muna tare, addini ya bambanta mu, kun zo kun kashe ni, wani abu ne, ba abin da za a faɗa a tarihi a duniya illa a ce ai Abu Jahal ba kowa bane, fa ce wani mutum ne da jama'a suka kashe shi, wai irin yana nuna shi fa zai fa mutu da jarantarsa, kar a dauka kowa wai ko cewa ko ya ci bayani ai, maza ba su faɗi ba, ba su kare ba, yo menene illa kai a ce wani mutum ne da ƴan uwan suka kashe shi. A wata riwayar Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Abu Jahal ya ce da shi, lokacin da Abu Jahal shi Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya cafki gemun Abu Jahal ya rike ya girgiza, yace lalle ya ruwai iyal ganami, lalle ashe har ka kai ya kai mai kiwon tumaki, yanzu mai kiwon tumaki ne har ya isa zo ya kama mun gemu, zagi kenan. Yanzu Abdullahi dan Mas'ud har kai da muka san ka kana shiga daji kana kiwon dabbobi, makiyayi ne fadan kauye kai, lalle ka kai wani matsayi mai wahalan sha'ani. Shine yace laqadir taqaita ya ruwai al-ghanami murtaqan sa'ban. Abdullahi dan Mas'ud yace sai na fizgi kansa na jage mun nan, na kawo shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullah hada ra'su abi jahl, ya datse kan ma gaba ɗaya ya gutsure shi kyat, ya zo ya dauko kan yace ya manzon Allah ga kan Abu Jahl gashi. Annabi yayi mamakin wannan jarinta ta Abdullahi dan Mas'ud, sai yace Allah allazi la ilaha ghairuhu kamar yanzu a kawo maka wani abin da kake mamaki kace dan Allah fa yanzu wani ne wannan sai annabi ya ce Allah allazi la ilaha ghairu kai dan Allah Allah da babu abota da cancanta sai shi wannan shine Abu Jahl yanzu kan Abu Jahl ne anan kai wani abu sai ubangiji Abdullahi dan Mas'ud ya ce qultu na'am ya ce warai kuwa wallazi la ilaha ghairuhu na rantsai maka da wanda babu an bauta da cancanta in ba shi ba wannan kan Abu Jahl ne yau ya manzo Allah kariya ta kare sune ra'asul kufrin fada mun sune manyan manyan kafirin a Makka Abdullahi dan Mas'ud yace thumma alqaituhu baina idayi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na dauki wannan kai kullu na jefar da shi a gaban annabi kawai manzo Allah yace alhamdulillah 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 fa hamida Allah azza wa jalla ya gode wa Allah mai girma daukaka haka ibnu hisham ya kawo wannan kissa a cikin sirarsa kuma haka yazo cikin a cikin radul unf na suhaili irin gugurmayar da aka sha tsakanin su Abu Jahl da sauran musulmi a wannan lokaci da aka ji yakin badar to jama'a wannan in yana nuna mana wani abu cewa abin da yake nuna mana mutum ya rike gaskiya huta kuma wallahi wanda suke kan gaskiya sune masu nasara duk inda za a je a dawo wallahi tarin makamin America da Ingila da dukkan kasashen duniya da suke fada da musulunci wallahi ba komai bane saboda su abin da suke tunani suna ga suna fada da waɗannan musulmin ne musulmin wannan zamanin kuma ba da musulmi kuke fada kuna fada ne da addinin Allah babu kuma wanda zai fada da Allah ya ci nasara Allah ya ce rundunar Allah ita ce mai nasara wa inna jundana lahumul ghalibun lalle ɗan rundunan mu sune masu cin nasara sune masu daukaka to gashi nan dai tarihi dai yana nunawa tabbas sahabbai sun sha wahala kuma sun shiga kunci yunwa talauci rashi bukata babu abin da bai samu waɗannan mutanen ba amma wallahi suka daure wannan din bai hana su ba komun wahala duk tauri duk kunci bai hana suka tsaya suka rike aqida ta kwarai suka bautawa Allah da hanyar da Allah yadda da ita hanyar da manzo Allah yadda da ita bai hana su kai ba hadisi yazo ingantacce daga Khabbab ibn al-Arat Allah ya kara masa yadda yake cewa shakauna ila annabi sallallahu alaihi wasallama mun kai kuka wata rana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka same shi yayi filo da wata riga tasa ko mayafinsa ya je gindin Ka'aba saboda zafin rana ya samu inuwa a gindin Ka'aba ya kishingida a lokacin yace wa qad laqad la ra'ay iltaqaina min al-mushrikina shiddatan ko laqad laqina min al-mushrikina shidda Khabbab ibn al-Arat yake cewa a lokacin mun shiga cikin kunci mun samu matsala an tsananta mana mushrikai sun tsananta mana a Makka to daman tarihi yana nuna duk inda aka samu kafirai wanda ba musulmi ba to burin su su takura wa musulunci su matsanta wa musulmi su hana musulmi sakat kuma ta kowane hanya wallahi za su iya hana ku ruwan sha za su iya hana ku ilimi za su iya hana ku walwala su tayar muku da rikici a cikin ku ka su gane waye ta da rikicin duk yana faruwa kafiri abokin gaba ne ga musulmi taimakon da musulmi yake wanda ba musulmi ba shi wanda ba musulmi ba baya ma waiwayan wannan kuma babu addinin zaman lafiya irin addinin musulunci amma ko musulmi su ne a ƙasa yace a wannan lokacin mun gamu da kunci mun gamu da wahala mun gamu da bacin rai muka zo gurin manzon Allah yana karkashin Ka'aba zafin rana ya shiga gindin inuwa ya danke shingida yana hutawa sai muka ce da shi ala tad'u lana ala tad'u Allah lana ala tastansiru lana ya manzon Allah haka zamu zauna ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka neman mana taimako a wajen Allah ba bayan ka ce kai ne annabi duk abin da ka roki Allah yana amsawa kuma kai ne annabin da Allah zai baka nasara yau ga halin da muke ciki muna cikin kunci muna cikin talauci muna cikin bukata abubuwa sun tsaya cik ya manzo Allah ka mana addu'a Allah fidda mu daga wannan hali ya kare waɗannan azzalumai da suke cutar mu kawai manzo Allah ya tashi ya zauna ransa ya baci fuskar sa tayi jajawur sai shi kad kana man kana qablakum يؤخذ الرجل ويحفر له في الأرض يتي يا خباب saura zaka ji wallahi yanzu ba komai ne ya same ku ba a da a tarihin da waɗanda suka gabace ku suke yin addinin sai a kama mutum guda daya a rike shi a toni rami a sa shi a cikin ramin thumma yuja'u bil mishari sai a zo da zarto fayuj'alu fawqa ra'sihi a dauki wannan zarto ka san irin zarto da kafinta yake yanka katakoko mara kyan gani mai baki masu tsini shi ake sawa akan dan adam a raba shi gida biyu a ce masa ko ka kafirce ko mu yanka ka gida biyu kuma an binne rabin sa a cikin ƙasa kin da bai zai iya guduwa ba ya kamata mutane in ba su san tarihi ba waɗanda suke ɓata sunan musulunci suke cewa addinin musulunci shine na tada hankali shine addinin rikici shine addinin kaza ku karanta tarihi ku ga yanda aka azabtar da musulmi Annabi yace wannan ya faru a dauki mutum a ajiye shi a sa shi a cikin kabari idan a cikin rami kai idan ya ki ya koma addinin kafirci wallahi haka za a rinka yanka shi yana iho yana kuka yana zubar da jini sai an raba shi gida biyu manzo Allah ce ma yusrifuhu zalika an dinihi wallahi wannan bai sai raba shi da addinin sa ba wallahi sai dai su yanka shi gida biyu kaga mutum mallan yana tsaye ana yanka shi rabi ya fadi can ya zama gawa amma wallahi yana kalmar shahada kuma yana kan addinin annabi Muhammadu bai zai gudu bai zai ja da baya ba manzo Allah ya ce wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min azm wa asm ma yasrifu an dinihi akwai wanda za a zo a samu matsaifata ta karfe a rinka caka wa mutum matsaifata wani abu ne na karfe mai tsini haka in aka caka shi sai a murda sai ya jawo hanji sai ya jawo fata ba za su kashe ka ba da wannan za su rinka kwarface ka in aka soka ma ana jan kasa sai ya tsaga jikinka gabaki daya manzo Allah ya ce mutanen da musulmi haka aka yi ta musu amma wallahi wannan bai sa suka canja addini ba wallahi la yutimanna Allah hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadra maut لا يخاف الا الله والذئب على غنمه manzo Allah yake cewa na rantsa muku da Allah ya khabbab ya ku musulmin makka ku hakuri da abin da kuke tarawa dangane da mushrikai da kafiran makka irin wulakanci da kaskanta ku da suke yi kada ku damu wallahi nayi muku alƙawari sai Allah ya cika wannan addinin yurijuna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun so suke su bushe hasken ubangiji da bakin su su yi ta sukan musulunci da baki su yi ta rubutu suna bata addinin Allah duk inda suka je bakin su kawai zagin musulunci da musulmai yake amma dai alƙawarin Allah wallahu mutimmu nurihi sai Allah ya cika hasken sa walau karihal kafiruna ko da kafirai ba su so yuriduna li yutfi'u nurallah suna so su bishe hasken Allah shine nufin su shine fatan su a wani gurin Allah ya ce wa ya aballahu illa an yutimma nurahu kuma Allah ya ki sai ya cika hasken sa wallahi wallahi sai addini ya zama sama wallahi sai kun ga tutar la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah a duniya ita ce take kadawa take juya babu wata tutar America ba tutar Ingila ba ta Nigeria ba ta Chad ba ta Kamaru ba ta duk wata tutar da ka sani ba ta la ilaha illa Allah ba ta yi kar sai tutar la ilaha illa Allah kuma alƙawarin Allah wannan abun zai iya faruwa ko a lokacina ko ba lokacina ba ko lokacin jikokina ko tattaba kunnina ku dai ku yi karatu ku yi da'awa ku dora mutane akan aqida ta kwarai ku dora su akan addinin gaskiya ku gaya wa mutane gaskiya kada ku yi wa mutane kwana-kwana ku ci gaba da yi i'malu ku yi aiki fasayyara Allahu amalakum kuma Allah madaukakin sarki zai ga aikin ku kuma zai nuna muku aikin ku da shi da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to haka suka sha wahala mallan akan da'awa suka yi hakuri suka yi juriya manzo Allah fa a Makka ta kai ga mallan zai zo yana sujjada a gindin ɗakin Kaaba a Makka wurin gatan sa kenan wallahi yana sujjada za a je a dauko tumbira kuma gidan kashi a zo a kifa wa annabi da wannan kashin da hanjin da komai a kifa masa sai dai Yar Fatima ita za ta zo ta dauke wannan abu sayyidina Abubakar akwai lokacin da ya tashi a Makka a Kaaba a gaban Qurayshawa lokacin musulmi ba su da ƙarfi yake yanzu me wannan mutumin ya muku ke wulakanta shi Muhammadu me ya muku kike kuka ba addinin shi yaya za ku zage shi yaya za ku ce za ku kashe shi kai dan yace rabbi Allah dan yace ubangijin sa shine Allah ba ruwan sa da lata da manata as-salisata al-ukhra da uzza ba ruwan sa da gumakan ku shikenan ya zama abokin fadan ku ya zama abokin gaban ku haka yanzu dan musulmi ya ce shi addini zai yi zai ba alqur'ani zai bi sunnar manzon Allah shikenan sai ya sa ido a kansa a ce shine dan ta'adda a ce shine baya son zaman lafiya a ce su ne yan tsananin addini ku sa ido a kansu kuna neman ku karya su ku tozartar da su ku lakantar da su sai na Abubakar yana wannan bayani mallan kafiran nan suka tashi suka cafke shi suka rinka dukan sa duka duma matsayin Abubakar dattijo ko a Makka gaba ɗaya Quraisha sun san waye Abubakar sun san matsayin sa amma tun da ya fito da rigar musulunci da sunan musulunci yayi wannan magana to ko zai ga wulakanci suka rinka jibgansa suka rinka dukan sa mai riwaya yake cewa wallahi da aka zo daukan Abubakar sai da aka dauke shi har gida aka kai shi kawai ba zai iya takawa ba saboda ya da ku akan yayi wa'azi kawai da aka zo duba shi fuskar sa dinnan gaba ɗaya babu kurmin ido ta kumbura gaba ɗaya tayi flat saboda dabar duka a riwaya aka ce mallan dan wulakanci takalmi suke dauka su ta maka masa a fuska suna dukan sa da takalmi iya wulakancin duka a dakika da takalmi haka suka yi Abubakar ana tsammanin ma bai zai kai ba yazo ya farka da ya samu lafiya ya dawo aka ci gaba da gugurmaya ana fafatawa to wanda suka san tarihi suka san musulunci wahala ba ta sa musulmi ya daina musulunci dan aqida ce duk abin da mutum ya kuduri ya yadda da shi to wallahi burin sa shine ya mutu akan wannan abu ana mutuwa ma a banza sauro yazo ya cije ka a iska malaria ta kashe ka ciwon typhoid ya kashe ka hawan jini ya kashe ka mota ta je ta yi kulikulin kubura da kai ta nike ka ka fada rijiya ka sha ruwa ka kumbura ka mutu keke yazo ya kashe ka a banza ma ka je ka ci tuwo ka ci dan wake ka koshe cikin ka ya kumbura kawai a zo a dauki gawanka ka mutu to ballantana ka mutu akan hanyar addini muna faɗin wannan maganan ne saboda waɗanda suke shirin amfani da damar su su yaƙi addini da biro to wallahi kuna da babban aiki a gaban ku masu yaƙar addini da kujerar su kuna da babban aiki a gaban ku masu yaƙar addini da jiniyar su kuna da babban aiki a gaban ku masu yaƙar addini da rawani ko kuma su yaƙi addini da siyasar su ko su yaƙi addini da wani matsayi ko bindiga da Allah ya ba su ko wani abu wallahi kuna da aiki babba a gaban ku mallan saboda wulakanci yanzu a kasan nan ta kai a hanya ka zo wucewa wallahi ana ganin ka da gemu sai a fito da kai a ce oya get out laifin ka kawai ka tsaye da gemu har na nawa suke da gemu a kasan nan ko kuma har na nawa suke da gemu a duniya a mota za a zo ana cikin kurin da an kanka da gemu kurin sai a fito da kai a wulakanta ka a ci mutuncin ka kawai laifin ka dai kurin saboda kai musulmi ne ko an ga alamar sallah a goshin ka ka shiga uku duk wannan kaskanci da yake faruwa ga al'umma musulmi kowa yana gani amma waɗanda suke da dama su yi magana su hana ba su hana ba lokacin ku zai wuce Allah zai kawo masu hanawa nan gaba kuma nasara dai tana nan tankan musulunci waya ballahu illa yutimma nurahu yace in kun hanu kun daina wannan abin da kuke na cutar da addini da zagin manzon Allah to da wannan shi ya fa alheri gare ku idan kuma ba ku daina ba walan tughni ankum fi'atukum shay'a to wallahi yawan jama'an ku karfin ku dukiyar ku abin da kuke da shi wallahi sai dai ku hakura bari mu buga muku misali kasar Iraki gaba ɗaya musulmi ne Allah ya musu dukiya Iraki ne aka ce zaka je kana tonan kasa baka wuce gaba ɗaya ba zaka tarar da fetur in ka je wasu kogunan su tafkunan su ma a kasa zaka rinka ganin alamar man fetur kurin a cikin yashi Allah ya ba su arziki ma musulmi ne America ta shiga amma daga ƙarshe America sai da ta tattare kayanta da kafar ta fita sun kashe mutane, sun harba mutane, sun zuba bama-bama, sun saci man, sun yi zalunci, sun yi rashin mutuncin, duk abin da za su yi sun yi. Amma dai har yanzu ba su samar da zaman lafiya a cikin Iraqin ba. Yanzu abin tausayi Najeriya da ta gayyato Amerika. Najeriya, gwamnatin Najeriya ta sa hannu ta gayyaci Amerika. Ko shekaran jin ina karanta jarida Daily Trust, gashi nan yadda aka ce shugaban kasa ya ce fa lallai shi fa yana gayyatan kasashen waje, yana gidan gayyatan Amerika, lallai lallai su zo su dafa masa sama sa hannu. Amerika waɗanda in sun shiga su din nan su suke kyawar tashin hankali da rikici a cikin al'umma ma. Kuma a gaya mana a duniya wace kasa ce Amerika ta shiga ta kawo zaman lafiya a ciki? A faɗa ko guda ɗaya ne a faɗi tarihi, wallahi sai dai fitina. Da haka an yi kuskure. To sojan da yake Najeriya ma, wanda ya san jama'a salaunin su ɗaya, ya san lunguna, ya san ko ina abu, ya gagare shi ballantana wani fari wanda bai, in ya shiga wannan lungun bai san yadda zai bulle ba. Ku ɗauko su don su cutar da mutane, su cutar da addini, su cutar da al'umma. Wallahi duk inda Amerika ta shiga bala'i take faɗa, take gadarwa. Kuma ku bincika a tarihi ku gani. Ku bincika a tarihi. Su kansu ƙasashen fa waɗanda suka ci gaba, ba ma musuluncin suke ba, wallahi akwai inda ba su taɓa yadda sojin Amerika ya shiga mun, saboda guba ne. Amma mu yanzu Najeriya muna nan, an gayyato su, an ce su zo su shigo. Kuma bi za su yi lungu-lungu, saƙo-saƙo, gida-gida. Allah wallahi, kana kwanci a gidanka, wallahi ko a nan Kano watan da ya wuce da daddar malam, ba ma sojojin Amerika ba na Najeriya, wallahi suka je wata unguwa a Dorai, har a BBC an fada da za ku ji, aka yi wa matanmu faɗe da daddar ƙarfe uku malam mace matar aure kurin ta ga soja ya hau kanta, kuma ya yi wa an ji ana ba da tsaro, aka dadduke su da ƙafa, aka mamaki na kuna kwance unguwa guda sai a kewaye ta, a ce duk kowa ya fito kofar gida. Shiga kofar gida an san ga matar da suke so su manta da ita, su dauki abin da za su dauka. Wallahi tallahi a BBC aka faɗi wannan maganan, ko ba ku ji ba? Hanji. To wannan shine zai bada zaman lafiya? Wannan shine zai bada zaman lafiya? Wani mai mashin irin keke na fab din a daidai sahu yace haka kawai, wallahi yana tafiya, wani dan sanda ya tsare shi. Wai hakuri, ina ga muku abin da ke faruwa ne, saboda mu ma ɗan adam ne a Najeriya, akwai human rights, kuma akwai freedom of speech. Idan an cuce ka, ka faɗa. Siyasa ake yi, ba mulkin soja ba. Abinda aka maka ba daidai ba na zalunci, ka faɗa ko za ka samu wanda zai bi ma haƙƙi. Irin mai tuka irin babar ɗin ne, kurin yana zuwa, wallahi tallahi wani ɗan sanda kurin ya tsaye da shi, kurin ya ce tsallan kwado. Ya ce mene maka yalla bai? Ya ce kurin kai tsallan kwado, kai ba ka san halin da ake ciki a ƙasar nan ba. Ya ce to ko me ake ciki a ƙasar nan dai, sai na yi laifi ai. Ya rinka dukansa da boot, sai da ya kumbura shi. Ya fasa masa jiki, ya duddoke mashin ɗin nasa. Shine yaron ya zo gidan rediyo yake faɗa. Ya ce to mu muna iya ƙoƙarin muna taimakon jami'an tsaron nan, watanin in an kawo musu farmaki, gidajenmu suke shiga su ce mu ba su babban riga su saka, su cire uniform ɗin, muna taimaka musu. In za a yi musu kaza, mu je mu ce to ku yi maza ku gudu, wataƙila a kar a zo a yi kaza. Su da kansu in sun zo suna neman taimakonmu, amma mu ɗin da muke taimaka musu kuma sun zo suna yaƙar mu. Yace mini, yace to ya zan yi in ga za a cuci wannan gurin, wannan mutumin in taimake shi? Yace kuma ku da aka turo ku, ku zo ku ba mutane tsaro, kuma mu kuke cin mutunci. Yanzu wani abu za a je a yi a cikin gari a wani guri, wanda zai zo ya bin wuta sai a tsare ka a wannan hanyar, sai kai awa hudu kana zaune ana cikin kurin, a zo a jera ku, a ce kowa ya daga hannu sama ku kalli daji, soja ya zo da bayan ku da bindiga, kurin yana cikin din ku, ai na aka ce ai wannan a constitution. Tsoratar da mutane, ku firgitar da mutane, ku sa cikin tsoro da tashin hankali, lillahi wa rasuli, maganar gaskiya. To amma ba mu da wanda zai iya faɗa ya ce a yi kar a yi, a daina yin wannan, ana cutar da mutane, ana firgitar da su, babu. Amma dai mu shawarar da nake bayarwa, mu ɗin nan da kuke gani mun fi kowa son zaman lafiya, don mu ne kayanmu, sai da zaman lafiya muke tallata shi a karɓa. Wa'azi, karantarwa, da'awa, hudba a masallaci, shiga lungu da saƙo ana wa'azi, ina sai da zaman lafiya. To ba wani wanda zai ce ya fi mu son zaman lafiya, ƙarya yake wallahi. Wallahi mun fi kowa son a zauna lafiya, tunda mu muke cutuwa, in babu zaman lafiya mu za mu cutu. To gaskiya ƙwaya ɗaya ce, idan an bi ta sai a huta idan ba bi ta ba kuma sai a shiga matsala da damuwa amma dai ba mu daina ba muna addu'a Allah Allah kai mana arziki mu samu zaman lafiya amma kuma fa masu zalunci su daina zalunci idan ana son zaman lafiya masu cutar al'umma su daina cuta wallahi za ku iya cutar mutum kwaya ɗaya Allah ya dora muku masifar da ba ku san ƙarshen ta ba mutum ɗaya cikin bayin Allah yanzu a irin wannan rikicin da aka yi akwai wani wanda aka tsare shi a hanya wallahi dattijo ne malam na rantsi da Allah da aka zo aka tsare shi malam cewa akai sai ya cire gemunsa da hannu yace yalla kai kai mun aski yace babu aski sai ka cire da hannu ko sai nama duka kuma wallahi dattijo ne malam hadda farfara wasu suna gani a idansa a mota haka akai sai dai ya sa hannu ya fuzgi in ya cisga sai dai kaga jini fata ta bare wallahi haka aka sashi ya cire wannan gemun yana kuka yana ihu ana dukan sai yana yi wannan da yawa ya faru wallahi da yawa to yanzu wannan mutumin kadai da aka masa wannan kana tsammanin Allah zai kyale mu numfasa yanzu haka wani waliyin Allah ne bawan Allah ne Allah yana son sa naga wannan ba shi bane tsaro ba shine kuma zai kawo zaman lafiya ba cutar al'umma wulakantar da mutane tsoratar da su ana yawo da bindigogi akan mutane wannan ba shi bane security abin da yake buƙatar security intelligent kafin ai laifi ka gano kuma kana lura kana gane masu laifi baka tada hankalin wani ba kudin sai dai ka zo kai fikin din mai laifi ka dauke kai tafiyar ka babu tada hayaniya ba tada kura shine security ba wai a zo ai laifi wanda suka yi laifin sun kama hanya sun tafiya ka zo kai kan mai uwa da wabi ka zo ka zubar da innocent mutum 200 ba wanda bai san hawa bai san tsoga ba wannan ba shine security ba wannan sunan su zalunci kurin Allah kiyaye Allah madaukin sarki muke roƙo da ya bamu zaman lafiya kuma Allah ya tsare rayukan mu gaba daya Allah ya taimake mu na'am malam
ya ayyuhal ladina amanu adi'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un
Allah madaukin sarki yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne ga masu imani ku bi Allah ku bi manzon Allah wala tawallu anhu kar ku juya wa Allah baya duk wannan kira da ake fadakarwa da ake yi idan wani ya ji zafi da Allah Allah ya bashi hakuri amma ku bi Allah ku bi manzon Allah kada ku juya baya ga Allah ga manzon Allah kuma kada ku yi fada da kiran da yake cewa abi Allah abi manzon Allah kada ku yi gaba da kiran da yake cewa abi Allah abi manzon Allah kace bari dai ne shiru na ji wannan kiran wai ina yake so ya kai ni ne wala tawallu anhu ai wala tu'ridu an kada ku juya baya wa antum tasma'un Allahu akbar wa antum tasma'un alqur'ana wa mawa'izihi kuna jin qur'ani kuna jin wa'azu zikr alqur'ani kar ku juya baya kar ku ce ba da ku ake ba kar ku ce kaza kar ku ce kaza a wannan ba daidai bane kuskure ne sai yace mai kuma
wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un
kar ku kasance irin mutanen da suke cewa sami'na mun ji kar ku zamanto irin wannan su ce mun ji wa hum la yasma'una alhali kuma ba sa ji yaquluna bi alsinatihim sami'na da baki kam suna cewa mun ji bi adhanihim wa hum la yasma'una amma da kunnuwa ba sa ji ay la yata'izuna wa la yantafi'una bi sama'ihim ba sa wa'aztuwa kuma ba sa amfanuwa da abinda suke saurara na wa'azi sai su juya abun sai ya zama fada sai su juya abun sai su mai da shi rikici a'a ba za su ce kai bari mu tsaya mu duba wannan abin da ake fada shin anya ko wannan abin babu sansanin gaskiya a ciki dan mai hankali shine in an gaya masa magana sai ya tsaya yayi tunani ya karanta ya duba shin wannan abin akwai reality ko babu kar ku zamanto waɗanda za su je da kunnuwarsu amma aiki ba sa yi shine qalu sami'na wa hum la yasma'un to shine Allah ya bayani mafi sharri daga cikin mutane sune ga sunan
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
الله مدوكي كن سركي يكي چوا ما في شر دابا كلمه دابا ما يدب على الارض ني دك ابين دا يكي تفيا باين قسا سنن دابا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa sunan sa dabba to Allah ya ce mafi sharrin ma dabba alal ardi min khalqillah wanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin halittar Allah summul bukum sune waɗanda suke kurame dangane da jin gaskiya albukum kuma bebaye ba sa iya faɗan gaskiya su din wajen jin gaskiya sun mai da kansu kurame wallahi wani malam duk wa'azin da za a yi wallahi bai san shi ba baya ji sannan kuma wani duk yanda za ka yi bakin sa bai zai iya furta gaskiya ba sai dai ƙarya akan ƙaryan nan ya gino akan ta ake bashi albashi akan ta yake rayuwa kuma yana ganin wannan shine zai kai shi ga gaci kuma wallahi wannan ba shi bane alladhina la yaqilun Allah ya ce waɗanda ba su da hankali ya ambace su da dabba dabbobi لقله انتفاعهم باقولهم saboda ba sa amfani da hankalin su yace da su dabbobi ne saboda ba sa amfani da hankalin su shi yasa Allah ya ce a wani gurin ulaika kal an'ami bal hum adall kai wadanda ba sa jin wa'azi wanda ba sa aiki da wa'azi kamar dabbobi ne Allah ya ce kai sun ma fi dabbobi dan a cikin dabbobi akwai wacce take ware abinda zai amfane ta ta ci abinda bai zai amfane ta ba ba za ta ci ba yanzu duk haukar dabba duk haukar tinkiya idan ka je ka shirga kashi a kwano ka kawo mata tana sa hanci dagewa za ta yi za ta ci kashi ba ta ci ba amma ka je ka surfe dusa lafiyayya ka kawo mata ka gani gyare shi za ta yi ashe a cikin dabbobin ma akwai wanda take bambance tsakanin abu mai kyau da mara kyau to kai dan adam ga wa'azi na qur'ani ga maganar manzon Allah ga hadisi baka iya bambancewa ka dauki mai kyau ka bar maganganu marasa kyau na rayuwa ko kuma aikin da kake mara kyau ka kasa fahimta ka gane shine bai da kyau ka kasa yadda ka dauka alqur'ani shine magana mai kyau to kaga gwanda ma dabba akan ka to shine Allah yake cewa balhum afdal summa fi dabba bata saboda ba su da hankali to me Allah ya ce akan su
walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun
Allah ya san ba su da alkhairi irin waɗannan mutanen shi yasa ma dan bai san wato dan ya san rashin alherin su shi yasa bai jiyar da su ba shi yasa ce walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum yani la asma'ahum sama'a tafahumi wal qabul da za su fahimta da Allah ya jiyar da su kuma su ji din su gane amma ina babu saboda tun farko ba su yi amfani da hankalin su ba ana son mutum ya rinka amfani da reasoning thinking tunani wannan brain kwakwalwa da Allah ya maka ba an baka ita ne kurin ta zama kamar majina ba a'a kai amfani da ita wajen tunani da bambance tsakanin mai kyau da mara kyau yanzu hankali ne zai taimake ka idan ka zo wuri mai duhu sai ka ce a tun daga can wurin akwai haske bari je wuri mai haske kaga hankali ya ma amfani hankali ne zai taimake ka ka zo nan gurin kaga wani rami ne baka san karshen sa ba kuma kai kana so zaka wuce sai kuma kaga wata hanya da za ta ketarar da kai gada sai ka ce kai gunda in je in bi wannan kaga hankali ne ya maka wannan da hankali ne zaka iya bambancewa tsakanin wuta da ruwa da hankali ne zaka iya bambancewa tsakanin kananzir da mangyada to ashe an baka hankali ne dan ka zama mai amfani da shi ka ci moriyar sa to haka kai amfani da hankali a rayuwarka wajen bin alqur'ani da bin sunnar manzon Allah da bin wa'azi amma mutum ya zama to kamar dabba yanzu da zamu aje awaki anan mu shekara muna musu wa'azi ba su komai ba akuya ba ka aje ta nan ko ka tara jakuna garke guda akramakumullah Allah girmama ku a ce wannan taron wannan yan tike ne suka zo suka kawo mun jakuna suka daddaure mu a gurin suka ce mallam ta wa'azi Allah sa albarka nayi ta wa'azi anan za su fahimta za su ji to wallahi a cikin yan adam akwai wanda gwanda ka je kai wa jaki wa'azi ka san kai wa jaki wata ila Allah ya baka lada in ka kyauta ta niyya wallahi tallahi haka zaka yi mai wa'azin nan wallahi tashi ya bar maka shi bai zai dauka ba mun sha fada muna maimaitawa a yanzu ba dinnan akwai mutanen da an riga an wanke kwalwalan su su duk inda suka ga malami mai wazi kurin wannan abokin gaban su ne kuma abokin fada ne akwai wanda yake din rikicin da ake dinnan gaba ɗaya malaman addini ne suka jawo kaga wannan gaba ɗaya ma bai ma san me yake ba a rayuwar sa wanda malaman addini nan su suke ta addu'a Allah ya bar kasar yanzu ba ta baje ba bata wargaje ba wallahi da ba dan albarkacin Allahumma Allahumma da malaman nan suke yi ba da cewa mutane ai hakuri wallahi kasan nan da kai kanka da bindigar ta kai wallahi baka san inda zaka sa kanka ba in kaga ma kana yawo da bindigar ai da zaman lafiya ne ka samu dama akwai lokacin da zaka jefar da ita ka guduma kana neman madadi da taimako ashe albarkacin addu'an malaman ne me kamata ku lakanta su ku zage su ba ko wadannan masu sallan su ne problem a barai sallah ba to in bai sallah ba me zai ka ga mu abin da zai in bai sallah ba masu sallah su ne problem to wanda bai sallah fa ya kamata mutum ya rika fadin magana wanda hankali za ta dauka kuma Najeriya fa dole mutane su hakuri ita kanta demokradiyyar nan da aka dauke ta a matsayin ita ce tsarin mulki da za a rayu da shi to ya bada yanci kowa ya addinin sa a Najeriya akwai masu bautar rana akwai masu bautar gunki yanzu wani idan yazo layya rago yake zuwa yaje samu mai tsada ya biya kuɗi ya saye shi yazo ya yanka yaje a gyara masa buzu ya kai shi masallaci yana sallah ko a falon sa wani kuma zuwa yake shimfide alade a kirsimeti ya yanka shi ya ci akwai wani wanda yace kare zai ci aladin sa ganin dama ne ana cin dan wake da cokali sai wani yazo yace shi da diga zai ci dan waken sa sai ka kyale shi gani yayi zai iya ya dauki diga ya taki dan wake buga ya jefa Allah yake ai hanya ba ganin da wansa bane shikenan wani yace shi zai bauta wa san zuciya wani yace shi ba ruwan sa ma da wani Allah ko annabi kawai shi zai rayu ne on his own yace ba shi da wani abu wani spirit ba shi da wani abu da yake girmama ba shi da wani abu da yake tsarkakewa kurin duk ƙarya mutane suke ba wani Jesus ba wani Muhammad ba wani kowa ba wani Allah ba wani waye kawai ƙarya yake kawai yace shi zai rayu ne wani son kawai haka ya ga dama kuma yana yi wani kuma yace gaskiya ni ban yadda ni nai kaina ba kuma ni ban yadda cewa zan iya yi wa kaina wani abu ba ina da wanda ya halice ni kuma wannan ranar da nake ga tana zuwa ta koma ta je ta koma ta je ta koma ni na iya tunani na daga baba ture ne yake kawo ta ba kuma shi ma bature duk ƙaryar sa ƙarya yake ci shi yake kawo rana ya mai da ita to shikenan wa yake kawo ta kana nan kana zaune zaga damana ta zo tayi ruwa tayi ruwa tayi ruwa kurin sai ga ta dauke ta tafi wa yake kawo ruwan Allah ne yace to ni na yadda gaskiya akwai wani abun bauta shine Allah dan haka zan yi addini na ina bauta wannan Allah da ba a ganin sa haka ya ga dama zai to dan me zaka hana shi baka da yanci musulmi ba shi da yancin da zai hana kirista ya kristancin sa a Najeriya haka kuma kirista bai isa ya hana musulmi ya musulunci ba haka kuma dan ba ruwa na shi kuma bai isa ya zo hana musulmi ya addinin shi ba ku dai ku ce mutane a zauna lafiya duk wanda yake kokarin tada fitina a dau mataki a kansa shikenan amma hana mutane addini sallan nan yayi yawa dole a rage musu zuwa masallaci ƙarya kake dan ubanka insha Allah wallahi baka isa ka hana musu zuwa masallaci ba ƙarya kake wallahi wai sallah yayi yawa sallan nan yayi yawa suna yawan zuwa sallah yayi yawa ya kamata gwamnati ya sa doka a rage zuwa sallah ƙarya kake wallahi ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم اما باب هنكلي با تناني ولو اسمعهم دا ياجيان دا سو دين اما سنجي وازن سنجي غرغدين لا تولوا والله اذا سجو يا بايا وهم معرضون سنا ما سكو دكاي دان بس يدد الدين ما فدا سكي دا الدين تو سي يتي مي كوما
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون
Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah ya ku wadanda kuka yi imani ku din ku amsa wa Allah ka duba wani kira mai dadi da girmamawa ku amsawa Allah istajibu lillahi walir rasuli kuma ku amsa manzon Allah idza da'akum yayin da shi manzon Allah ya kiraye ku ko yayin da Allah ya kiraye ku Allah ya kira ku ku amsa annabi ya kira ku ku amsa kuma yana kiran ku ne lima yuhyikum da abin da zai rayar da ku Allah baya kiran mutane ga abin da zai halakar da su wa huwa al-iman kuma wannan shine imani saboda shi kafiri matacce ne ana raya zuciyarsa da imani ko kuma idan ya kiraye ku zuwa ga alqur'ani saboda li anna fil qur'ani hayatun wa bihi an-najah wal ismatu fi ad-darain a cikin alqur'ani akwai rayuwa kuma da riko da alqur'ani ne ake samun kubuta sannan kuma a samu ainihin wato kubuta duniya da lahira da cin nasara duniya da lahira idza da'akum lima yu'ikum in ya kiraye ku zuwa gaskiya wa'lamu kusani anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah shi kadai yake da yancin ya shiga tsakanin bawa da zuciyarsa Allah shine yake da wannan Allah yana iya shiga tsakanin bawa da zuciyarsa bainal mu'mini wal kafir ko bainal mu'mini wal kufr al-iman wal kufr wa bainal kafir wal iman ko kuma Allah ya ci yake shiga tsakanin al-kufri wa ta'a kamar yadda yazo a cikin hadisi cewa ra'i zukatan bayi suna hannun ubangiji Allah shi yake juya su yanda ya ga dama zuciyarka tana hannun Allah shi yake juya ta yanda ya ga dama in ya ga dama ya tura ta tai gabar in ya ga dama ya tura ta tai yamma Anas bin Malik ya ruwaito yace annabi yana yawan yin addu'a yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ya mai jujjuya zukata kaga kenan yahulu bainal mar'i wa qalbihi ya Allah kai da kake juya zukatan bayi to ka tabbatar da zuciyata akan addininka qalu ya rasulullahi amanna bika wa bima ji'ta bihi fa hal takhafu alaina suka ce ya manzo Allah mun yi imani da kai fa mun yarda da kai fa da abinda ka zo da shi fa kana jiye mana wani tsoro ne ya annabi muka ji kana wannan addu'ar annabi yace alqulubu baina usba'aini min asabi'ir rahman lalle fa zukata suna tsakani yatsu ne guda biyu na ubangiji yatsun da suka dace da shi yuqallibuha kaifa yasha Allah shi yake juya zukatan bayi yanda ya ga dama haka imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin da imamu at-tirmidhi da imamu muslim Allah ya kara musu yadda gaba daya ashe duk abin da bawa zai yi to ya sani cewa zuciyarsa tana hannun Allah wa annahu ilayhi tusharun kuma ga Allah za ku koma duk karshen tika tika tik duk yadda mutum yayi zai koma ga Allah da musulmi da kafiri da wanda ma ba shi da addini da dogo da gajere da baki da fari da dan kudu da dan arewa da dan China da dan Ghana da dan America da dan Nigeria da dan Saudiya duka gaba ɗaya kowa ga Allah zai koma wato kullu rada wani hikima na ubangiji da idan ma mutum bai imani da Allah ba ya kamata ya gaggauta samun yi har yanzu malam ba a samu maganin da yake hana mutuwa ba har yanzu kaga da yahudawa malam a duniya suka fi kowa son rayuwa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya Allah ya ce zaka same su su suka fi kowa kwadayin rayuwa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wama huwa bimuzzahzihi min al'adhabi an yu'ammar wallahu basirun bil ibad ko bima ya'malun bima ya'malun dan su zai buri yahudu burin su mutum ya rayu shekara 1000 a duniya aka ce gaisuwar yahudawa ta burgewa ba yahude in ya hada da dan uwansa ba yahude in yana so ya masa abinda zai bashi tukuici sai ya ce da shi ish alfa sana Allah ya baka rayuwa shekara 1000 mu ko yanzu anan wanda ya maka wannan addu'a yace Allah saka shekara 1000 ya fa gama da kai to shekara 1000 ba za ka amfana ba shekara 200 ma ba labarin ka wallahi 100 ma yanzu in mutum ya kai shekara 100 ma ana nuna shi ana zuwa ai ta hira da shi a gidan radio su ne tsofaffin garin nan yanzu zaka je ka tambayi dukta wannan kaji waye yake da shekara 150 a karab kacab garin nan 150 years kawai waye yake da shi waye shi sai ka ga an ce maka babu 150 to naira 150 fa maganin sauro ma ina jin yanzu kusan 150 ne amma shekarun duk din rikicin da muke yi fa a fafata a shiga a fita a nemi mulki a nemi sarauta a yi buge-buge a yi make-make a daure wancan a tura wannan a buge a ce sai an danna wannan sai an danna su wannan an kammala duk yadda za ka yi gaba daya wallahi tallahi ba za ka yi shekara 100 ma ba za ka yi ba shekara 80 ma in ka kai ma su gwamnatin ma sun gaji da kai an ce shekara 35 ma ake ai makaranta ya your service ya kare saboda sun san daga wannan lokacin kwakwalwarka ta fara damaging so ba wani amfani da zaka iya yi musu to wai dan me yasa mutun yake tonawa kansa ramin mugunta ina kakanka ina kakanka kanka ina mai gidanku ina waye waye dinka suna kabari suna kwanci kuma wallahi sai an hadu kowa sai ya mutu kuma idan akwai wanda yake jin cewa shi ya isa wani ne to dan Allah ya hana kansa mutuwa kuma in akwai wanda yake gadarar cewa ba Allah bai yadda da addinin Allah ba mu kan mun yadda da Allah mun yadda da addinin Allah kuma mun yadda cewa za mu mutu to dan Allah in ka isa tunda kana fada da addini to ka hana kanka mutuwa kuma turawan da suke bada abin da suke bada su bada maganin mutuwa dole malan ƙarya fa ake yi kurin ana batawa kai ne lokaci ana yaudara kawai da aka tafiya sai an tafi kuma rai waya ɗaya ne ba wanda Allah ya bashi rai biyu ɗaya ne tak ba a volunteering a bayar da shi sai dai a kwace maka shi kana so ko baka so to ku sani cewa ga Allah za ku koma babu kuma wanda zai zauna zaman jira akwai lokacin da manzo Allah ya ce idan duniya ta zo ƙarshe Allah zai turo wata iska mai sanyi iska ce kamar sanyi ne haka in ta zo za ta kada in ta kada sai ta ɗebe rayukan mu'mini gaba daya duk wani mu'mini duk mai tsoron Allah duk mai takawa za a ɗauki ransa ya tafi kawai sauran duniya fa ba abin da zai saura sai dai ashrarun nas masharrantan mutane mashaya ƴan giya ƴan luwadi ƴan caca barayi ƴan fashi azzalumai mazinata ɗan ta'adda su ne za su saura a duniyar gaba ɗaya duhu ya take duhu na kirkin Allah ya kawo iska mai sanyi ta ɗebe su manzo Allah ya ce la taqumu sa'a illa ala ashraril khalq ko ala ashraril nas alkiyama ba ta tashi sai akan mutane masharrantan mutane to ni san kwanan kansa idan kai kaje ku ne ƴan ƙarshen duniya ka shiga uku wallahi gwanda ma ka shirya ka hada kayanka ka samu ka tafi tun wuri to amma wani gida ne fa idan an tafi fa malan permanent house ne yanzu nan muna temporary house ne shi yasa muke tsoratar da kanmu muna tsoratar da kuma dukkan mutanen da suka sa kafar wando ɗaya da fada da addini da tauyi addini kuma da shafawa addini kashin kaji yanzu a wannan rikice-rikice da ake a ƙasar nan ina da jarida ta Daily Trust da su The Nation da sauran jaridu da yawa wallahi malam ba za su irgubo waɗanda aka kama kiristoci su da kansu suka je suna ƙoƙarin ɗana bomb a wurin ibadarsu ko a kama su da makamai da bama-baman da yawa amma yanzu gaba ɗaya duk laifi an ɗeba an ɗora kurin duk inda aka ga musulmi shine mai yin wannan abin wannan shine abu mai ciwo din akwai wasu kungiya ta Arewa Citizen Something haka na manta sunan su sun yi rubutu direct letter suka aika shugaban kasa suka ce yana so suna so ba su ansa akan wannan abubuwan da suke faruwa yan majalisa yan sanda sun kira shugaban kasa sun ce sai ya musu bayani akan security situation da ake fama a Najeriya wai me yasa wannan abubuwan suke faruwa me yasa sai a kama wannan a kyale shi idan an faɗi wannan wane ne magana BBC za su zo su gaya mana magana sai an kama wane sunansa wane an kama shi a guri kaza yana a ibada a coci kaza yana zuwa kaza yana kaza sun samu rikici da wane ya ja kaza sai an gama ba mu labari kurin sai wani kafar watsa labari a nan Najeriya sai wani ya zo ya ƙaryata ya ce ba haka bane amma duk musulmin da aka ce in musulmi ne ya kama ba wanda zai kare ta ce ba shi bane to su kuma wadannan fa su ƴan meye ne su in dai kuna son adalci aka musulmi an hukunta shi to aka kama kirista ma aka hukunta shi dan haka shi abun da hannayen da dama kenan a ciki dole akwai wata hidden agenda a ƙasa akwai wasu wanda suke so su bitin wani target amma sai sun yi amfani da wasu hanyoyi da an sani ko ba a sani ba muna kira ga sarakuna dattawa da manya-manyan dattawa na ƙasar nan su tsaya su dubi wannan da duba na basira su ba gwamnati shawara kuma su gaya mata me ya kamata ta yi na adalci wato ƙasa koda ba a yi wa Allah bauta in dai ana yin adalci to ana zaman lafiya a ciki amma koda mu'minai ne a ciki in dai shugabannin suna zalunci to kun daina samun zaman lafiya ko Najeriya kowa ya yadda ana zalunci daidai da principal a makaranta inda za a nemi record akan sai ga an ce barnar da ita yi yawa to batta waɗanda suke da ragamar mulki yanzu duba man fetur ɗin nan da aka yi ta fuel subsidy aka yi ta wani wasan yara wata drama da aka yi ta yi aka yi ta kashe mutane aka yi ta za a ƙara mai ba za a ƙara mai ba ka duba yanzu yadda jaridu suke bubbugo mana sirri da secret na waɗanda suke muggan barayi na ƙasar nan wanda gaba ɗaya biliyoyin kuɗi da suka yi ta ɗiba na wannan fuel subsidy din kuma wallahi wasu suna nan ina gaya ma sun fika kwanciyar hankali suna nan lami lafiya ba abinda aka musu kuma ba a kama su ba amma akan wannan fuel subsidy mutane nawa suka tafi lahira aka kashe su jami'an tsaro nawa aka kashe civilian nawa aka kashe kar a gara mai kara ashe wasu ne ma gaba ɗaya suke kawai wasu ne aka daure musu gindi yanda ka san wato sani ya ce malam aka daure ta malam kullun aka bawa wasu dama nonon ta suke tatsa kawai suna nan a cikin su hadda dan gidan shugaban chairman na PDP ba mangane ko ba manga tukur wanda aka su Jonathan suka sa shi da su Obasanjo suka dora shi to dansa kaga musulmi ne kaga adalci ko to dansa yana daga cikin mugan barayi da suka saci kudin fuel subsidy din nan kamar yadda jaridar Desert Herald ta rubuta ina da shi an turo mu a internet na gani akwai jaridar wadanda suke sune manyan barayi kuma iyayensu sune manyan shugabanni a kasar ya za ku ce kuna adalci ko kaje an ce dan wane ne wannan yana da alaka da matar shugaban kasa a wannan shugaban kasa ne ya kawo shi a wannan kaza an kama Faruku an bashi cin hanci dala kaza kaza a wannan Faruku da aka sa shi chairman na bincike akan wannan badakalar man fetur an kama shi an bashi cin hanci to shi an kama shi an bashi cin hanci an daure shi an sauke shi a majalisa to waɗanda kuma su suka yi barnar kuma ga su suna yawo a ƙasa suna biyan bukatunsu kuma laifi ya tabbata kansu kuma su suna yawo kaji wani irin rashin tunani yanzu shi wannan alƙalanci zai yi musu sai aka zo a hanya setting aka tsara aka turo cin hanci aka bashi to shi wanda ibada cin hancin kuma yana nan waɗanda suka yi barnar suka bada kuɗin dankar a kama su suka saci kuɗin gwamnatin shekara da shekaru suka jefa talakawa cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kuma suna nan suna zaune suna shakatawa suna hawa jiragen su dukiyar kasar gaba ɗaya tana hannunsu su kuma an gyale su wancan kuma da aka ba cikin hancin da bai wuce wato kashi ɗaya cikin miliyan din abin da suka sata ba shi kuma an kama an rike ban sani ba kuna ganin contradiction din ba ku ganewa duk wannan abun tunani ne abun dubawa to rashin wato balance a cikin abubuwan ba a yi balancing to kaga wannan sai zama akwai matsala yanzu misalin shugaban sojoji sai a zo a bashi kudin sojoji da zai aika musu ya basu allowances din su su gina gidaje su taimaki iyalansu sai a tuturo musu kudi sai shi shugaban shi kadai misali fa na fada sai ɗebe kudin sai cinye sai a bar kurata suna zama a cikin daji yunwa suna fama da gyada da rake amma an turo kudin su a federal government mutum ɗaya cinye ko ko shugaban yan sanda sai a turo wa yan sanda kudi a ce kowane dan sanda dan Najeriya ya kamata a bashi 200,000 ko 100,000 kaza saboda kudin su na kaza allowances din su tunda su suke bada tsaro suke kaza mutun daya a cikin shugabannin sai dai bai kudin gaba daya maimakon a basu 150,000 sai a zo a raba musu 3,000 kuma an yi ne fa in akwai dan sanda a nan gurin ya bincika ya san an yi to akwai adalci babu yanzu su waɗannan da suke bada tsaro fa kaga misalin da so da ɗan sanda ai su ne suke bada security a ƙasa to babu ma'aikacin da yake da wulakantaccen gida irin su bal ma ba su da ma gida yau in za a harbe ka a kashe ka na rantsa da Allah wani ne zai kai application office din oganka yana son a tashi matarka zai shigo ya zauna kuma wallahi kafin ka samu benefits dinka na mutuwa wallahi tallahi sai yan uwanka suna da long leg kuma ka je ka ga gidajen su baka isa ba ma ka samu mata guda biyu da man layin bandaki wahala dai 10,000 to ya za ya zauna lafiya amma kansila da zai zo yanzu shi wancan bai zo ya samu bindigan nan da aka bashi ba tsaron da yake zo yake bai yi ba sai da aka take shi ya shiga kaya ya shiga kwata ya shafi tsari yayi waye ya zauna kwana uku hudu da boot kafarsa ta kusa ribewa yayi rawan dari yayi rawan mata yayi rawan maza yayi waye duka kafin a bashi yayi shekara da shekaru yana nan yana ta bada tsaro yana sayar da ransa ko kuna bacci shi yana bada tsaro amma wallahi kansila ɗaya zai zo ko chairman local government ɗaya zai zo satar da zai yi ta shekara ɗaya wallahi tafi albashin rayuwar wannan sojan ko dan sanda gaba daya Allah ko ta wata daya wallahi sai ga mutum abin da zai sata yafi kudin da za a biya sojojin da yan sandan na shekara guda shi daya kuma wata kila ma takarda primary ko secondary ma ta jabu yake da ita zuwa yayin ko ya kawo kinga babu adalci to zaman lafiya din shine kurin ku bi Allah ku bi manzon Allah kamar yadda Allah ya ce istajibu lillahi wal rasul mu shine abin da muke kira ku bi Allah ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah idza da'akum lima yuhyikum yayin da Allah ya kira ku ga abin da zai rayar da ku shine alqurani wa alamu usani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah ya ce ku ji tsoron fitinar da in ta sauka akan ku fa ba wanda suka yi zaluncin kadai zai samu malam duba ko incidents duba dacewar magana ku daina barna ku daina zalunci ku daina cutar al'umma ku ji tsoron fitinar da idan Allah ya saukar da ita ba wai wanda ya zalunci kadai za a samu ba fa idza ja al bala'u ya ummu salih wa talih idan bala'i ya zo na kirki da na banza duk yake hadewa yayin da aka shiga firgici da tashin hankali wanda yake zaune a gida kullun kwana sallah kullun ibada ko kuma wanda yake zaune a coci kullun ibadarsa na cocinsa wallahi shi ma sai abun ya shafe shi idan tattasai da tumatir ya tsada a gari ya shafi kowa idan man fetur ya yi tsada ya shafi kowa idan babu security a ƙasa ya shafi kowa ba wanda zai ce ban da shi kai har mai ba da security shi ma ya shafe shi to da haka ku daina yin abin da zai jawo Allah ya saukar muku da fitinar da wato idan ta zo ba za ta ware kowa da kowa ba kan mai uwa da wabi take yi wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga dukkan waɗanda suka fandare masa sannan kuma yace ku tuna
wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Allah yake cewa ku tuna fa ku kuma musulmi gatan da Allah ya muku na riko da gaskiya kar ku yi wasa da shi wazkuru iz antum qalilun ku tuna yayin da kuke ku kadan ne ba ku da yawa mustad'afuna fil ard wanda ku ne ake kaskantar da ku a bayan kasa ku ne kadan ba ku da yawa kune talakawa kune miskinai kune mabukata fiftida'il islami a farkon musulunci takhafuna an yatakhatafakumun nas kuna jin tsoran sauran mutane kasu halaka ku kasu kashe ku kasu boye ku kasu daure ku kasu hana ku sakat amma fa awakum Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya matso da ku ya tattaro da ku har ya kawo ku Madina wa ayyadakum bi nasrihi ya karfafa ku da nasararsa kamar yadda kuka je yakin Badar ya taimake ku qawwakum yawm badrin bil mala'ika ya taimake ku a ranar yakin Badar ya turo muku mala'iku dubu wa razaqakum min at-tayyibat sannan ya azurta ku daga tsarkaka da dadadan abubuwa min al-ghana'imi na daga ganima ahalla halakum Allah ya halatta muku ganima walam yuhilla hali ahadin qablakum amma sauran mutane fa ba halatta musu ganima ba ko kada aka taba bawa yanzu sauran mutane na annabawa da idan aka je yaki duk abin da aka samu na arziki to ba sa cin ta matsayin ganima in Allah ya karbi yakin sai Allah ya turo wuta kawai babu inda suke tsammanin ta kawai sai dai su ga wuta ta zo ta cinye wannan kayan da aka yakin gaba ɗaya qurmus to sai su gode Allah su ce alhamdulillah Allah ya karbi yakin mu amma ku musulmin wannan zamani sai Allah ya kore muku idan kun yi kuma ku zaman tu ya zama ganima ku raba ta a tsakanin ku ba dan komai ba la Allah kun tashkuruna dan ku godewa Allah amma kashi suwaye suke wa Allah godiyan sai dai kadan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah ya mana afwa Allah ya mana rangwame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah malam Allah ba da lada da fatan Allah ya fa'idantar da mu game da irin abubuwan da muke ji daga bakin malam da kuma Allah ya saka masa da alkhairi kan dawainiyan da yake na karantar da mu ba da dare ba rana idan na kwanta sai rinka ganin wasu taurari to malam ina so amini bayani game da waɗannan taurarin
to Allah ya ce maka ba na yin fassarar mafarki ban da ilimin fassarar mafarki amma dai na sa ko su alamu haka da suke bayyana ga mutum musamman yana bacci yana yawan mafarki ina baka shawara in ka samu lokaci ko ka bugo mun waya sai ka mun cikakken bayani ni ma akwai tambayoyin da zan ma watakila baka shawara ko akwai wata matsala ne da take kanka insha Allah sannan abinda dan uwa ya manta bai fada ba shine yau an je ziyara a takaicen mun je Tula gidan kurkukun Tula kuma ziyara ta yi kyau alhamdulillahi rabbil alamin kayan da kuka bayar an isar da shi kuma sun ce suna godiya mai yawa kuma isan muku da wannan godiya mun shiga mun tarar da prisononi ban san dai iya adadin su ba na san dai sun kai sama da mutum 100 da wajen 50 ko kusan 200 ma da wanda suke cikin daki ba a fito da su ba kuma sun zauna kuma mun musu wa'azi an ba su daman tambayoyi kuma sun yi tambayoyi kuma an dauki kaya sabulai ne omo ne sutura ne wanduna riguna ne an ba su abinda ɗaya daga cikin ma'aikatan yake faɗa yake cewa wallahi malan kayan da kuke kawowa yana yin amfani yace mutum zai zo za a daure shi a wannan wurin sai zo zai fita wallahi bai da riga ko wandon da zai sa tsirara yace amma wannan kayan da kuka bar shi za su dauka su tattala su ajiye in za su fita da shi suke fita yace ku rinka kawowa taimako da aka ziyara tayi kuma alhamdulillah mun samu da yawa wanda muka same su bara sun yi addu'a da fatan alkhairi kuma mun isa musu sako ne na dukkan musulmin akwa local government dan da sunan council of da'awa muka ji sannan kuma sun ba mu hakuri dan gane da abin da ya faru na rashin bada dama ga kowa da kowa ya shiga tun da gaskiya mun je da yawa malam mun je da yawa ina jin mun kai motar da muka je ta kai kusan 30 gaskiya mutane ba su taba amsa kira sosai irin wannan karam ba dan ma wasu da yawa ma ba sun bada uzuri ba su je ba to muna addu'a ta musamman ga ƴan uwa da suka bada motocin suka bada lokaci wasu da yawa nan tawallaw wa ainuhum tafidu min ad-dama suna zubar da hawaye da damuwa saboda ba su da kudin mota Allah ya ji duma yunfiqun ba su da kudin mota da za su bayar su tafi ba motar da za a muka ce ku hakuri sai karo na gaba to wannan din shine kawai muna shiga garin tulan nan sai aka daga kai ana dubawa su waye waɗannan su aka ce ai masu wazi ne to kaga sako ya isa ko wannan kadai aka juya yayi ashe musulmi suna da rai har yanzu suna zagaya suna isan da isan sakon Allah to daman bai sai a ce a bari ba a shiga duka gaba daya saboda security situation da ake fama a cikin kasa kai ga ya ka tafi da mutane ba kowa ka sani ba da haka dole ne muna da ba da yan uwa hakuri dangane da in an je din mu je muna so a je din idan an je din jama'ar ma kassara sawadul muslimin ne yawaita wato bakin musulmi an nace baki yawan jama'a din shi ma abin alfahari ne muna godiya ta musamman ga duk wanda ya je ya sa kudin sa ko ya sa daman sa ko ya sa tunanin sa Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma mun je mu fadar sarkin Kaltango a gaskiya ni dai a sani na naje ziyararci da yawa wajen sarakuna ni kamar taba ganin sarkin da ya dauki hankali na burge ni irin wannan mutumin ba a gaskiya sarki mai addini yace wallahi lokacin da naji an ce mun yan da'awa ne musulmi suka zo yace da gudu na fito muka ce muna baka hakuri ran kai dade Allah ya ja zamani ya kara ni san kwana ba mu karbi appointment ba yace ni a gidana yace ku ga yawa kowa ko dare ko rana ko yaushe yace zaman ku nake yi yace ko yaushe a zo a fito da ni yace taron musulunci yace ai ba inda abin da ya wuce wannan farin ciki yace naji dadi ga yayana ga yan uwa kun zo kun mun addu'a har gidana ni nake nema sama da wannan yaji dadi yayi murna kuma yadda da karfafa mana gwiwa yace ku je ku ci gaba da wannan kuma yace muna ba da goyon baya 100%. To ita kanta wannan ziyara din ta gidan sarkin Kaltungon wato gaskiya wato wata da'awa ne ba karamar da'awa ba kuma wannan zai nuna mana ashe cikin sarakunan nan mallan akwai masu tsoron Allah da takawa akwai waɗanda suke son Allah mallan cikin farin ciki da wasa da dariya wani alama na girman kai na sarauta mallan babu shi mallan haka aka shigo masa da hayaniya saboda jama'a ta yawa kowa yana so ya shiga muka ce yalla bai sha'awar ka suke yi begen ka suke kowa yana jin ana sarkin Kaltungo sarkin Kaltungo to yau gashi ya zo fadar ka dole ya turere ne ya dan ya zo fadar ka yaji dadi akan wannan magana yace yaji dadi da kansa yace a bude a matsa ko ina a shiga wallahi kan kujerar sa ce kai ba mu zauna ba kuma yayi mana addu'a ya fadi alkhairi to jama'a wannan shine abin da muke da bukata shi wannan addinin kar mu tsayar da shi a nan garin mu kade mu rinka motsa shi muna mursawa muna shigar da shi lungu ta sako ina fata ana fahimta dan koda wani zai zo ya bata sunan kai ce kai mai kaza ne dan kaza ne to ya san dai abin naka mai fadi ne kuma ba sharri ka zo da shi ba ba sharri ka zo da shi ba to kuma gobe ma insha Allah muna da wa'azi da zamu je wannan garin laushi daji ko naushi daji laushi garin sarkin noma lakwato garin sarkin noma Alhaji Adamu insha Allah ta'ala za a tafi a can za a je ayi la'asar kuma kamar yadda aka saba anan za a hadu a kan kan bariki da zamu je gidan prison na Billiri to sun ba mu uzuri cewa da sun ce muna tsammanin zamu je yau asaba suka ce gaskiya ba za mu samu dama ba saboda suna da wasu ayyukan kuma suna da lokacin da suka ware wanda ya kamata aje to dai daga nan zuwa gobe insha Allah ta'ala zamu saurari exactly lokacin da za su ba mu din na mu je din idan sun bayar din ma kuma saboda kusan mun ka kai kayan da zamu kai din kuma nan Billiri kusa ne kar mu wahalar mutane da yawa zamu samu wakilci kurin mu tura mutane mu je mu mota ɗaya biyu kawai aje a musu wa'azi a isa musu da sako dan saboda tafiyar kar ta zama biyu mu kira ku ku je Billiri mu sake dawowa kuma du bayan azhar mu ce mu tafi garin sarkin noma kuma akwai dan tsanantawa to sai muka ce wa'azin ku zo mu haɗu gaba ɗaya mu yi gayya garin nan yana da buƙatar aje saboda majoritin waɗanda suke garin an ce ba musulmi bane kuma akwai buƙatar mu je mu nuna musu kyawawan ɗabi'u na musulunci kuma su waɗanda suke musulmi a garin su gan ku abin sha'awa ne su ce ashe ana son su ana ƙaunar su da haka akwai buƙatar yan uwa mu cincirin do abinda muke da buƙatar kurin mu je mu tsaya a garin ma a gamu wannan abin farin ciki ne alhamdulillah wannan zai samar da haɗin kai hatta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba dan ko ba komai duk wanda ya ga wannan taron ya san alheri ne ya zo ai to insha Allah wannan shine abinda zai faru program din mu na wannan satin kenan wani sati ko mai zuwa kuma du zamu dada nausawa kuma mu fita wasu kauyukan insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ba mu dacewa ina mu sai tambaya daga
mai tambaya na gaba yace don Allah mallam a taimaka min a bani takaitaccen tarihin mallam Jafar ko kuma da gaske ne yayi karatu a jami'ar Madina
to ba yanzu ba disari mal jafar aje takaddar abi ne ba shi zan samu wani lokaci sai na ba da tarihin a wadace ba tare da na tauye ba gaskiya ne yayi karatu a jami'ar Madina kwarai da gaske kuwa kwarai da gaske amma insha Allah ta'ala sai ka aje ka bi ni ba shi na'am
wannan tambayan yace mallan ne dai tambaya ta shine mutum ne noma sai ya fidda zakka zakkan noman to amma da ya fidda zakkan bai bawa waɗanda aka ce a bawa ba sai ya sai da zakkan da amfanin gonansa da niyyar cewa daga baya in ya gama biyan wannan bukatan in ya samu wadata zai saya ya biya ya halatta
to wannan wani ya halatta kai ma wani irin mutum ne kai ba bai fidda zakka ba ya fidda zakka ya sayar da kayansa ina ya fitar kai ma me wani ya halatta ba wani abu ai bai yi zakka ba yawa kana cikin alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alimin yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah kana cikin wadanda suke maciya zakka sun rike hakkin al'umma ba sa biya shikenan hukuncin ka daya maciyin zakka wanda yake cin zakka baya biya dan wuta ne
wannan yace mallan tambaya na shine idan an zo yin shafa'i da wutiri an ce ana iya hada su to mallan akwai zamani a tsakanin su
ya halatta shafa'i da wutirin nan guda uku da ake ka hade su kurin gaba daya kai fatiha kai alam kai wannan bani wannan sura sabbih isma rabbikal a'la kai fatiha kai qul ya ayyuhal kafiruna kakkai zaman tahiya sai ka wuce ka kawo fatiha qul huwallahu falaqi da nasi sai ka hade gaba ɗaya kai sallama in kai haka yayi ya halatta kuma kai fatiha kai sabbi isma rabbikal a'la ko kuma kai fatiha da iza zulzilatil ardu zilzalaha akwai riwaya da ta zo mai makon fatiha da sabbi sai karanta fatiha da iza zul sannan sai kai fatiha da quliya raka'a biyu sai ka zauna sai kai zaman tahiya kai assalamu alaikum sai kuma ka tashi ka kawo raka'a ɗaya kwaya ɗaya tilo sai kai assalamu alaikum in kai wannan yayi duka wanda kai ko kai wancan ko kai wannan diya halatta duk annabi yayi ita kanta sallar dare raka'a dinnan asham asham da ake tarawihi idan limamin unguwar ko taran ya ga dama zai iya hade su gaba ɗaya a sallama ɗaya kawai yayi tayi ba zaman tahiya yayi ya daga yayi ya daga yayi ya daga yayi ya daga sai ya zo raka'a ta 11 kudin sai ya zama yayi attahiyatu lillahi shikenan sai ya sallama shikenan ya sallamu kowa maganin masu jaddada alwala dun raka'a biyu idan ka rike wuta kakka daga sai kai 13 nan ko 11 nan gaba daya to in kai wannan ma ya halatta kai hudu kai sallama kai hudu kai sallama hudu amma ba za ka yi zaman tahiya a tsakani ba dan in kai hudu kai zaman tahiya a tsakani ta zama azhar kenan ko ta zama la'asar ina fata ana fahimta to muna mika maraba ta musamman ga dan uwa mallam Adam ai mallam magaji afwan mallam magaji da ya kawo mana ziyara wannan guri namu na tafsirin alqur'ani mai girma muna masa fatan alkhairi Allah saka masa alkhairi mallam Adam mai tafsiri a tashan magariya mallam Adam ba ni sunan unguwan nan magarin liman mallam magaji garin liman mallam magaji ni kaman uba yake a gare ni dan abokin kawuna ne yayan mahaifiyata ko kanwan mahaifiyata aminin sa ne shine mallam bafa kawo daka yazo mana nan dan goyen baya da karfafawa da kuma fata alkhairi kuma yana cikin malaman da suke ba mu gutumowa a garin nan da ilmantarwa kuma suke iya kokarin su wajen daura mutane akan gaskiya da kuma karantar da mutane addini daidai gwargwado muna masa addu'a Allah albarkaci rayuwarsa Allah kuma ya saka masa da alkhairi Allah ya tsawaita masa nisan kwana kuma mu ma Allah ya hore mana lokacin da zamu je mu kai masa ziyara ta musamman gurin karatun sa wannan shine abin da ake da bukata wato karfafa juna da hada kan al'umma da kaunar juna na tabbatar wallahi in an tambaye ni in faɗi malaman da suke masoya na ne a garin nan to wallahi wannan maladam din yana ciki dan dazar jeji labarin na zo garin nan duk yanda za a yi wallahi sai mun haɗu da shi kuma gaisuwa ta kauna mun haɗu da shi a wa'azin ƙasa na jigawa da aka yi gani gashi muka zauna kuma muka yi gaisuwa ta mutunci da daraja kuma waya takan haɗa mu da shi Allah ya saka masa alkhairi yana cikin mutane masu ƙauna Allah ya bashi lada kuma Allah ya yawaita mana irin su a wannan gari namu mai albarka to nan zamu dakata saboda lokaci ya ƙuri sai kuma masu addu'o'i ko
mutakadda na farko yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya mallam ina bukatar addu'a ne akan kasuwancin da na fara yi. Allah ya sa mata albarka ya kuma kiyashe mu daga sharrin makiya. Mai wannan addu'a kuma yace mallam ina so a taya ni da addu'a albarkacin wannan wata saboda babana yayi tafiya kusan shekara 8 bai dawo ba. Ba mu kuma ji labarin sa ba, shine muka bukatan ƴan uwa su taya mu da addu'a. Allah ya sa a gane shi.
Kai wato wala akwai matsaloli kullun sai ka ji sabuwar matsala. Mutane suna da damuwoyi da yawa. To ba shi kadai ba mai matsala kasuwanci, duk wani dan kasuwa anan. Mu ma din da ba ƴan kasuwan ba, dai mun samu kudin zamu yi kasuwancin. To ya Allah duka ka hada mu gaba ɗaya, ka sa mana albarka a cikin kasuwancin mu. Ya Allah duk dan kasuwa cikin mu ka albarkace cikin kasuwancin sa. Manoman cikin mu Allah ka musu albarka cikin abin da suka shuka suke nomawa. Ma'aikatan gwamnatin mu Allah ka musu albarka cikin abin da suke na aiki. Masu zama wanda suke neman aiki Allah ka basu. Marasa lafiya a cikin mu Allah ka basu. Matan mu Allah ka musu albarka, Allah ka yalwata musu rayuwar su cikin alkhairi, ka basu zaman lafiya. Kuma wannan ƙasa ta mu dai Allah ka bamu zaman lafiya, Allah ka bamu zaman lafiya. Jami'an tsaro da suke cikin mu muke tare da su, Allah ka saka musu da alkhairi, wadanda kullun dare da rana suna tare da mu, ko masu uniform ko marasa uniform da yan hizba, duka Allah ya saka mu ta musu da alkhairi. Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ami hawzat ad-din ya rabbal alamin. Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wa ansurna wa la tansur alaina wa amkur lana wa la tamkur alaina wa athirna wa la tu'thir alaina وانصرنا على من بغى علينا. اللهم بارك لنا في أعمارنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.